بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Juma'a, wadda ita ce safiyar 29 ga watan Zulhijja, shekarar Hijira ta 1445. Ya dace da lissafin 5 ga watan Yuli, shekarar miladiya ta 2024. Muna cikin yin darussa a cikin littafin Tadhkiratul Muta'allimin bin Utul Ulama'i Ar-Rabbaniyin, wallafar Dr. Muhammad Thani Umar Rijalle Muhafizahullah, wanda muke matake da siffofin malamai na kwarai. Wannan zai zama darasi na 16 kenan insha Allah cikin wannan jiran giya. Idan za a iya tunawa, watan mun fara tattauna matsalar da malam ya kawo game da batu akan cewa daga cikin siffofin malamai magabata na kwarai akwai as-samt wa qillatul kalam, yawaita shiru da kuma karanta magana idan ma an tashi yin magana. To ya kawo muqaddimat akan wannan zance, sai zai fara kawo maganganun magabata akai, inda yake cewa daga shafi na 126 yace wa qad naqashal hafiz ibn rajab رحمه الله هذه القضية مناقشة مسهبة، فلندع له المجال حتى يحدثنا عن هذه الآفة ولوازمها. يقول رحمه الله إيش حقيقة الإمام الحافظ ابن رجب أتكون وانت لتاف الناشد أكا يويتا كوما وإزوا قريش شيني فضل علم السلف على علم الخلف. أتكون وانا لتافي ابن رجب ya tattauna akan wannan mas'ala, tattaunawa mai fa'i shine mushaba, wato akasin takaitawa, yayi ishabi ya fadada. Falnada lahul majala, malam yace bari mu ban mishi wannan fage hatta yuhaddithana, dan ya tattauna mana an hadhihi al-afati, game da wannan cutar yawan surutu da yawan tsoma baki akan komai ba tare da cikakken ilimi ba. Wala wazimi, hada abubuwan da ke biyo bayan irin wannan tsoma baki akan komai din da wasu masu harkar ilimi suke. Yaqulu rahimahullah, ai Imam Ibn Rajab yana cewa wa qad futina kathiru min al-muta'akhirin bihadha, yace hakika da dama daga cikin malamai da suka zo daga baya, wato muta'akhirun sune wanda suka rayu a bayan shekarun mutaqaddimun, wato wanda suka rayu a bayan karni na 3 kenan har zuwa zamanin su, karni na 8 zuwa na 9 har kuma zuwa zamanin mu. Yace tuduwar da na ake su da suna muta'akhirun, yace sun yawaita shiga cikin fitinar surutu. Wa dhannu anna man kasura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu fi masailid din fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalika. Al muta'akhirun suna riya cewa, suna tsammanin cewa a ganin su wanda yafi yawan surutu, wanda yafi yawan iya jidali, wanda yafi yawan abokan husuma akan addini, to wannan shi yafi yawan ilimi fiye da wanda ba haka ba. Wato ana gwada ilimin mutum da yawan surutunsa, da yawan cecekucensa, da yawan abokan gabansa. Wannan shine tafarkin mutanen baya. Yace wa huwa jahalun mahdhun, wannan kuma tsurar jahilci ne, wannan tasawurin, wannan tunanin jahilci ne karara. Wandur ila akabir sahabati wa ulama'ihim, in kana so ka tabbatar wannan jahilci ne, yace ka kalli manya-manyan sahabbai da malaman cikin sahabbai, ka Abi Bakrin wa Umara wa Aliyin wa Mu'adhin wa Ibn Abbas wa Ibn Mas'udin wa Zaid Ibn Thabitin, ka duba wannan sahabban, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda, Sayyidina Ali, Sayyidina Mu'adh Allah ya kara masa yadda gaba ɗayansu, haka nan Sayyidina Ibn Mas'udin Allah ya kara masa yadda, da Malam Zaid dan Thabit Allah ya kara masa yadda. Duk waɗannan yace kaifa kanu, ya sa kasance kalamuhum aqallu min kalam Ibn Abbas, in ka ce ka kididdige yawan zantutukan su a ilimi, ba su kai yawan zantutukan da Ibn Abbas ne ba. Malam yace wa huwa wa hum a'lamu minhu, waɗannan kuma sun fi Ibn Abbas ilimi, sun fi shi shekaru, malamansa ne sun fi shi dattaku sun riga shi shiga harkar ilimi a addinin musulunci amma da hakan aka kididdige yawan zantutukan su ba su kai yawan nashi ba to kaga kenan yawan zance ba shine ma'aunin yawan ilimi ba sai yace wa kadhalika kalamu tabi'ina aktharu min kalami sahaba hakanan wato ka kalli maganganun tabi'ai sun fi na sahabbai yawa was sahabatu a'lamu minhu sahabbai sun fi su yawa ta sun fi su ilimi amma su kuma sun fi su yawan magana wa kadhalika tabi'ut tabi'ina hakanan na bayan tabi'ai kalamuhum aktharu min kalami tabi'ina zantukan su sun fi na tabi'ai yawa wat tabi'una a'lamu minhu wato kuma ana ƙara baya ne surutu yana ƙara yawa ilimi yana ƙara raguwa falaysal ilmu bi kathratir riwayati wala bi kathratil maqali ilimi ba da yawan riwaya ko da yawan magana ake auna shi ba walakinahu nurun shi ilimi wani haske ne yuqdhafu fil qalb wanda Allah yake wurga shi a cikin zakata yafhamu bihi al abdul haqq sai wannan hasken sai ya ba bawa damar fahimtar gaskiya wayumayyizu bihi bainahu wa bainal batil sai bawa ya dinga amfani da wannan haske yana tantance tsakanin abin da yake wato abin nan alheri da abin da yake barna wayu'abbiru an zalika bi ibaratin wajizatin kuma sai bawa ya amfani da wannan hasken sai ya fadi wato wannan ilimin da zance takaitacce wa muhassilatin lil maqasid zancen da zai biya bukata idan ka kalli alqur'ani kalli girman sa shine kundi mafi ilimi a duka duniya akwai littafai masu mujalladi 20-30 kaga inda yawa ake kalla sai aka kalli cewa waɗannan yawan ya kamata su fi alqur'ani albarka amma ba haka bane ina fata mun gane wannan to kalli za ka ga wani hadisi layi ɗaya da rabi amma sai ka ji irin albarka ilimin da ke cikin sa saboda Allah ya riga ya jefa wannan haske a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya amfani da wannan hasken yayi bayani takaitacce wanda zai bada ma'ana mai yawa saboda haka yawan magana da yawan surutu da tsayin zance ba shine ma'aunin ilimi ba a gun malamai magabata malai sake cewa wa kad kana nabi sallallahu alaihi wasallama utiya jawami'ul kalim wa ikhtasara lahu al kalamu ikhtisara nabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin wato khasa'is sufufin da Allah yake bance shi da su waɗanda ba baiwa sauran mutane ba hatta cikin ma annabawa ba kowa aka bashi ba to shine Allah ya bashi gundarin zance jawami'ul kalim gundarin zance wa ikhtasara lahu al kalamu ikhtisara Allah ya bashi baiwar takaice magana takaitawa mai yawa zance kankani amma ma'ana mai fadi walihaza warada annahu an kasratil kalami saboda haka ne aka samu maganganu sun zo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama game da hani akan yawan surutu wattawassu'i a filqili walqali da hani game da fadada zance a wajen an ce kaci wagar gala nabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa a cikin hadisi wanda ke cikin ainihin wato muslim imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Abdurrazzaq as-Sanani al-Musannaf annabi yace inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa muballigha Allah bai aiko wani annabi ba sai dan ya zama mai isar da sako wa anna tashqiqal kalami min ash-shaytan kuma ka sani daddatsa magana ai tayin ta zance ya wuce kima to wannan daga shaytan ne ba daga hasken annabta bane ya'ani annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi inna ma yatakallamu bima yahsulu bihi al-balagu malan yace duk inda ka ga wani annabi to yana yin magana ne kawai gurgurdan abinda sako zai isa wa amma kasratul kalami wa tashqiqul kalami fa innahu madhmum shi ko yawan zance da yawan surutu to wannan abin zargi ne abin Allah wa dare wa qad khutiba an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat khutabun nabi sallallahu alaihi wasallama qasdan haka nan hutubobin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi a sallar juma'a da idi da arafa da duk wani taro da aka buƙaci yin hutuba zaka tarar da su qasdan taƙaitattu shine ma'anan qasdan taƙaitacciya iya abinda ake buƙata na magana iya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai faɗa dan haka mai zuwa cikin hadisi cewa yana daga cikin alamar fiqhul limami ya zama yana taƙaita hutuba ranar juma'a yana tsawaita sallah ya zama cewa idan an yi muƙaranar
hudubar shi da sallar shi za a tarar hudubar hukuncin da za a yi mata sunanta takaitacciya da gurgurdan yanayi da gurgurdan irin mawdu'in da yake tattaunawa da gurgurdan damar da ya samu ita kuma sallar za a ga ba za a kira ta takaitacciya ba idan an yi muqaranar ta da wannan ainihin hudubar wannan shine siffar limamin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa limami ne wanda ya fahimci addini sabanin wanda zai zo ya ta magana mai tsayi har farkonta ya mantar da mutane karshen ta mantar da mutane farkonta wa kana yuhaddithu hadithan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana magana yanayin magana shi la'addahu la'addu la'ahsahu da wani zai ce bari na kirga yawan kalmomin ko yawan jumlolin to zaka yi kirgawa saboda zancen bai da yawa ba zaka gaji da kirgawa ba ko kuma saboda zance ne dalla dalla babu cinye zance ko saurin surutu ko yawa a cikin sa zaka yi kirga shi daki daki inda zaka ce bari na kirga yawan kalmomin da yake ko yawan jumlolin da yake to zaka yi kirga shi wannan hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim daga sayyidina Aisha Allah ya kara mata yadda wa qala kuma wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna minal bayani sihran akwai lafazi inna minal bayani la sihra annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle a cikin yin magana dalla dalla akwai badu akwai dabu to wannan hadisin malamai sun bayi sabani game da meye ma'anarsa shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yabo ne ga mutum ya iya zance ya iya laƙwaiƙwaita zance ya zama very eloquent ko ku annabi yana Allah wadare ne da haka duba izuwa ga menene ma'anar sihiri a cikin zancen a cikin wannan magana saboda haka gashi nan yake cewa a ƙasa gashi da yace wa innama qalahu fi dhammi dhalika la madhallu malam yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ne dan nuna Allah wadare da yawan magana ba wai yana yabo ne ga haka ba kama zanna zalika zalika man zannahu kama yadda wasu suka tsammaci cewa ayyabo ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yace wa man ta'ammala siyaqa alfadil hadithi qata'a bidhalika wanda duk ya tsaya yayi tsinkaye ya natsu ya kalli yadda hadisin ya faru to zai gane haka hadisin yana da kissa cewa wani mutum ne ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana yana ta irin abinda aka saba na zaurance da zance na kokarin nuna hikima har ya fara gamsar da mutanen da suke wurin akan abin da yake so ya faɗi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle a cikin magana akwai rufa'ido wannan hadisi haka yazo da wannan kisar a cikin Sahih Muslim to kaga shine malam shi anan yake nuna ya dauki fassarar malaman da suke ganin cewa haka din na nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tirne da irin wannan magana ba wai yana jinjina ma irin magana ba amma gashi a kasa sai ya ƙara da cewa qala al-qadi iyad fi ikmal al-mu'lim bi fawaid muslim yace bayanu ma'an al-hadith fi ta'wilani wannan hadisi na da fassara ɗayan biyu ahaduhuma fassara ta farko ala wajhi dhammi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ne a matsayin zargi kila ma'ana haka huwa imalatul qulubi wa tahriquha wa sarfuha bi maqati'il bayani ilayhi hatta taksiba bihi al-ithma taksiba bihi min al-ithmi ma yuktasabu bihi min al-sihr menene inna min al-bayani la sihra shine zance wanda za a dinga fada a karkatar da zakata a motsa su a juya su izuwa ga suje suna yin saban Allah kwatankwacin saban Allah wanda ake yi da bokanci wato mutum ya amfani da bakin shi har ya juya wa mutane tunani kamar yadda ake amfani da bokanci ko sihiri a juya wa mutane kwakwalwa wastadalla haula'i bi dikhali malikin alhaditha fi muwatta'ihi masu wannan fasara suka ce shi yasa imam malik da yazo ya kawo wannan hadisi a cikin muwatta wanda kuma muwatta littafin hadisan fiqhu ne abinda ya shafi wajibi da mustahabbi da makaruhi babu magana akan wato ba kamar aljami'u sahih bane da yake magana akan abubuwan da suka wutsallake wannan ko mun gane to da ya kawo shi ina ya kawo shi sai ya ce babu ma yukrahu min alkalami bighairi zikrillah babu da ke nuna kyama akan mutun ya ta magana ba ambaton Allah yake ba yana cewa wannan hadisin na nuna kyamar yawan surutu wa annahu madhhabuhu fi ta'wil alhadith haka maliku ya fassara hadisin kenan to wannan fassara ta farko kenan masu ganin cewa inna min albayani lasira yin tirne da surutu na biyu kuma wasani almadhu akwai wanda suke gani kuma jinjina ce ga hikimar zance da fasahar sa wa huwa anna Allah ta'ala qadimtanna bi ta'limil bayani ala ibadihi bi qawli Allah yayi ma bayi bayinsa bayanin cewa ya musu baiwa da ya sanarshe su hikimar zance a cikin fadin Allah da yace allamahul bayan daga cikin baiwa da Allah yayi ma bawan sa akwai sanar da shi kaga albayan kuma shine abin da aka ce inna minal bayan a cikin bayani kuma Allah ya ce wani abu ne da ya sanarshe da dan adam a cikin jeren giyar lissafin abubuwan da Allah ya yi ma dan adam na baiwa khalaqal insana allamahul bayana sai ya ce wa shabbahahu bisihir sannan sai aka kwatanta shi da baduhu ko abin nan wato arfa'ido limailil qulubi ilayhi saboda zukata a dabi'ance suna karkatuwa zuwa ga me iya magana mutumin da ya iya magana yana da saukin ya iya jin ra'ayin mutane yace wa aslu sihiri dama abinda yake nufi da sihiri a asalin tsuran larabci as-sarfu karkatar da abu daga kan inda yake wal bayanu yasriful quluba wa yumliha wa yumiluha ila ma yad'u ilayhi hikimar zance tana karkatar da zukata ta juya akalansu zuwa ga inda mai magana yake so ya kai wana kalal imamu an-nawawi kalam al-qadhi iyad a cikin sharhin sayyid muslim na imamu an-nawawi da ya kawo wannan zance na al-qadhi iyad warajjaha sani sai ci shi a ganin sa zancen nan na biyu da cewa annabi yana yabawa ne ga hikimar zance shine zance mafi karfi a gun al-imamu al-qadhi abun al-imamu an-nawawi yace wa hadha ta'wilu thani huwa as-sahihu al-mukhtar haka nawawi ya fada wa kadhalika zakara abu أبو العباس القرطبي هذين التأويلين على نحو ما ذكره القاضي هكذا الإمام القرطبي من شرح مسلم شما من شرح ترخيص مسلم شما هكذا يكاو ورجه التأويل الثاني شما يقول يبايا النبي بقوله دا چه وصو هذا التأويل أولا دا چه وانا تأويل النبي وانا فسرع تبيو تافي دا چه لهذه الأمة سوى وانا الأمة الأمة حكمة دا بياني ها؟ هذا تأويل أولى لهذه الآية وما في معناها عفوا لهذه الآية وما في معناها قولنا آية دا أبن دا ديضو دا إرم معنتا واتو آية علمه البيان كنا يتشي كرنتا المفهم شكي مجلج ربيو وأطال أبو الحسن ابن بطال في تقرير التأويلين والاستدلال لهما ابن بطال أتكين تفسير أتكين شرح بخاري شما يتسويتا وجنكاو بياني قمد سوء لنم قدابي هو نبهوة مغانا ya kawo mata hujjoji daban-daban wa tawassata fi tarjihi bayna ta'wilaini amma sai ya tsaya tsaka-tsaki yace idan zance ne wanda yake na alheri aka tsara shi dan kare gaskiya to sai hadisin ya zama yabo gare shi idan zance ne wanda yake na sharri aka tsara shi dan fasikanci ko dan barna ko dan kafirci ko dan harzuka mutane sai ya zama wannan hadisi zargi ne gare shi saboda hadisin yana da ma'ana da take daukan yabawa take daukan kushewa da gurgurdan irin maganar da aka yi applying akan sa wallahu a'lam to haka nan dai mallai ya ci gaba da kawo wannan zantuka sai mu koma sama inda yake cewa ila an kala har zuwa inda ibnu rajabin yake cewa fa yajibu an ya'taqida annahu laysa kullu man kasura bastatan lil qawli وكلامه في العلم كان اعلم ممن ليس كذلك yace dan haka wajibi ne a kudurta cewa inji ibnu rajab wajibi ne a kudurta cewa ba kowane wanda ya yawaita zance fiye da dayan da bai yawaita ba ba kowane mai yawan surutu ne yafi mara surutu ilimi ba kai zama wannan shine ma'auni tayyu a samu mai ilimin da kuma ga ilimin ga surutun wani kuma ba ilimin ballantana ya surutun amma dai wannan ba shine ma'aunin ba a dai duba asalin ma'aunin ilimi ina fata mun gano wannan kamar mutsinne ya ce ga wani wanda yake yawan cin gayu ga wani kuma wanda bai sa sutura mai kyau to ba dole bane ya zama sanya suturan nan mai kyau ya zama lazimin cewa wannan da yake cikin kwalliya yafi wancan wadata ta dukiya ba dole bane ta yi wannan kawai ya saba ne ko kuma tsabar kwazo ne da san a iya wancan kuma attajiri ne da ya san mutuncin dukiya yana lallaba kayan sa abu ne mai yiwuwa haka saboda kai zama wannan shine ma'auni na wadata to haka surutu ba shine ma'auni na ilimi ba
sai malam yake cewa waqadtu lina bi jahalatin minan nasi atakiduna anna ba'da man tawassa'a fil qawli min al mutaakhirina annahu a'lamu mimman taqaddama yace an jarabce mu da wasu jahilai cikin mutane wanda suke kudurta cewa masu yawaita zance da surutu din nan a cikin yan baya sun fi ilimi fiye da wanda suka gabace su faminhum man yadhunnu fi shakhsin annahu a'lamu min kulli man taqaddama min as-sahabati wa man ba'dahu ko wanda yake tunanin cewa an samu wasu mutane da suka zo a bayan sahabbai sun fi sahabbai ilimi likatharati bayanihi wa maqalihi saboda sun iya surutu sun iya zance لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين أقول ما عندما سكيت شواء أن نمس سورت دائك مكلا إلمي ويسم فكراتو سم فإلمي في يد مالا فكيه النم شهوري أبو حنيفة مالك شافي إلى أحمد يتشي وهذا يلزم منهما قبله وأن لازم وأن زنشن شيني kamar yadda aka ambata kafin shi saboda menene li anna haula al fuqaha al mashhurin al matbu'ina aktharu qawlan mimman kana qablahu saboda wadannan malaman guda hudu maganganun su a ilimi sun fi na wadanda suka rigaye su yawa kenan zaka ce lazimin haka sun fi wanda suka rigaye su ilimi ba haka bane fa idza kana man ba'dahum a'lamu minhu in ka ce na kasa da su sun fi su ilimi littisa'i qawlihi saboda zancen su ya fadada kana a'lama mimman kana aqalla irhum qawlan bi tariqil awla to sai a ce su ma sun fi wanda basu kai su yawan karatu yawan surutu ba ilimi kasauri wal auza'i wal layth ibn al mubarak yanzu wadannan malaman sufyan al thauri abdurrahman al auza'i al layth ibn sa'd abdullahi dan mubarak wadancan basu fi su ilimi ba amma kuma sun fi su yawan magana to an kace yawan magana ne to lazimin haka wadannan sun fi wadannan basu kai ilimin wadancan ba watabaqatihim da sauyin su ومن قبلهم من التابعين sannan su kuma wadannan su ma zancen su yafi yawa fiye da na gaba da su cikin tabi'ai wasahaba da sahabbai fa inna haula'i kulluhum aqallu kalaman mimman ja'a ba'dahum wadannan kowannen su sahabbai zancen su bai kai yawan na tabi'ai ba tabi'ai zancen su bai kai wannan atba'ut tabi'ina ba atba'ut tabi'ina zancen su bai kai wannan bayan su ba haka dai haka dai haka dai shine ma'anan fa inna haula'i kaga wadannan magabata kullahum gabaki ɗayan su aqallu kalaman mimman ja'a ba'dahu kowa da tabaka surutun su bai kai yawan na bayan su ba wa hadha tanqusun alaihim bis salaf salih kuma tayi fada haka to ya zama yana cin mutuncin salaf kenan yana cewa na kasa da su sun fi su ilimi wa isa'atu dhannin bihim yana munana musu zato wa nisbatun lahum ila aljahli yana danganta su ga jahilci kenan wa qusurul ilmi yana danganta su ga karancin ilimi ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما لن أينهم واتو ابن رجب يشي باب كريثي باب دبارة سيقى الله. ولا ترسدك ابن مسعود في قوله في الصحابة. حقيقة ابن مسعود يأي قسكيا أتكين ذن چند يفت آقا مدى صحابه من الله صلى الله عليه وسلم دي يكي چوا إنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. يشي صحابي سوسك فكوة واتو زكاة ما سبيايا دعا آقا الله. su suka fi kowa kuma zurfin ilimi suka fi kuma suka fi kowa karancin daukar wa kansu abinda ba za su iya dauka ba wannan yana cikin littafin Ibn Abdul Barr Jami'ul Bayan da kuma Al Khatib a cikin Talkhisul Mutashabih warwaya nahuhu an Ibn Umar aidan yace an ruwaito ma kwatan kwatan wannan zance ne Ibn Mas'udin an ruwaito shi daga Sa'd ibn Abdullah dan Umar har ila yau wa fi hadha a cikin wannan magana akwai isharatun ila anna man ba'dahum aqallu uluman wa aktharu takallufan in muka dauki ka'ida na mafhumul mukhalafa wannan na nuna cewa wadanda ke bayan sahabbai sun fi sahabbai karancin ilimi ilimin su bai kai wannan sahabbai ba sannan kuma sun fi sahabbai yawan daukan abin da yafi karfin su wa qala ibn mas'ud aidan innakum fi zamanin kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'uhu ibn mas'ud yake cewa yanzu kuna rayuwa ne a wani zamani wanda yake da yawan malamai zamanin da su sahabbai suke kenan da tabi'ai qalilul khutaba'u amma masu sa magana masu sa baki a cikin ilimi sun yi karam wa sayati ba'dakum zamanu yace za a yi wani zamani kuma a bayan ku qalilul ulama'u malaman zamanin kadan ne
kathirun khutaba'u, amma masu magana da sunan ilimi suna da yawa. Ko ina ko ina koyoshi a lungu da kauye, birni da kauye, a ko ina zaka ji mai surutu da sunan karatu, amma asalin masu ilimi kadan ne kamar yadda muke rayuwa a zamanin irin namu. Wannan yana cikin littafin Abdurraq As-Sanani. Wannan hadisin zaka ga mauqufi ne al-Ibn Mas'ud, amma malamai suna cewa lahu hukumur raf'i, domin yayi magana ne akan abin da zai zo nan gaba ba tare da ya danganta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To wannan magana mutum bai fadanta in ba da wahayi ba. Ibn Mas'ud yana da ire-iren su da yawa a cikin maganganun sa. To kuma gashi kamar yadda ya fada haka ake gani. Dama a wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, afwan, shi Ibn Mas'ud yake cewa za a yi zamanin da sunna za ta zama bid'a, bid'a ta zama sunna. Aka ce mashi wani zamani ne, yace zamanin da idan makaranta suka yi yawa, malamai suka yi karanci, kowa ya iya karatu surutu ta da baki, kowa alramma ne, kowa khatibi ne, kowa mai jawabi ne, kowa ya iya raddi, kowa ya iya rubutu, amma asalin wanda ake cewa malamai, malamai na gaskiya, za a neme su ma a rasa. Wala hawla wala quwwata illa billah. وقد كثر علمه ومن فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح. ichi duk wanda ilmin sa yayi ya zama yayi tumbatsa amma kuma surutin shi yayi karanci, cito wannan shine abin yabo. ومن كان بالعكس فهو مذموم. wanda kuma yake akasin haka, wanda wato shi karatun shi kadan ne amma kuma surutin shi yayi yawa, karatun bai kai cikin cokali ba amma kuma ga ta cika buhu, ta cika kwando, to wannan shine abin zargi. Wa qad shahida an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-yaman bil iman wal fiqi. Mutanen Yaman, mutanen Sa'ab Musa al-Ash'ari, akwai hadisi da suka zo tayawa akan yabo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu, ya ambaci alheran su, ya ambaci wato halin su na kirki. Hadisi ne da yawa suka zo akan yabawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ma kasa mutanen kasar Yaman. To daga cikin abinda annabi ya musu yabo, ya fada yace a bil imani wal fiqhi, annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su da imani da fahimta addini. A cikin fadin sa da yake cewa, ga yana a cikin hadisin Bukhari da Muslim, jaa ahlul yaman hum araqqu afida, al imanu yamanin wal fiqhu yamanin wal hikmatu yamaniyatu. Nabi yace mutanen Yaman sun zo masu zuciyoyi wanda suke lausa san zuciyoyi. Yace imani, inda za a ce imani mutum ne, to zai zama dan garin Yaman ne shi ma. Inda za a ce fiqhu mutum ne, shi ma zai zama dan garin kasar Yaman. Haka nan hikima, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata. Yace wa ahlul yamani aqallu nasi kalaman, kuma zaka ga su da aka yi mashe da ilimi din nan suna da karancin surutu, wa tawassu'an fil ulumi, suna da karancin fadadawa wajen zance a cikin ilimi. Lakin ilmuhum ilmun nafi'un fi qulubihim, ilmun su ilimi ne mai amfani, mai albarka a cikin zukatan su. Wa yu'abbiruna bi alsinatihim anil qadri almuhtaji ilayhi min dalika, sai su amfani da halshen su, sai su fadi iya abinda ake da bukata, ba sa yawaita surutu, iya bukata kawai suke fada. Wa hadha huwa alfiqh wal ilmun nafi'. Malam Ibn Rajab yace wannan shine ilimi, kuma shine ilimi mai amfani. Ya zama ilimin ka yana cikin zuciyarka, kana aiki da shi, kana gyara zuciyarka, kana gyara ayyukanka da alakarka da Allah. Idan bukata ta kama, sai ka fadi iya abin da ake da bukata. Wannan zaka ga haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake, wato zance kankani, iya bukata, sauran abubuwa kuma sai kai ta aiki da su, sai kai ta aiki da su. Wannan shine ilimi mai amfani. Amma a ce surutu ya fi ilimi, a ganka a fagen surutu, ba a ganinka a fagen aiki da karatu, wannan ba ilimi ne mai albarka ba. Allah ka tsare mu. Wannan magana duka tana cikin littafin Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmil Khalaf na Ibn Rajab. Sai malam yace an-na'atu tasi' as-sabi', siffa ta bakwai daga cikin siffofin malamai na kwarai, ihtiramul ulama wa ta'zimuhum, girmama malamai da kuma mutunta su. Duk malami wanda yake na kwarai ne a cikin siffarsa, za a tarar cewa yana girmama malamai ƴan uwansa da na sama da shi da ma na ƙasa da shi, wato saboda darajar sanin darajar abin da yake tare da shi. Duk in ya ga mai irin wannan abin, to zai girmama shi. wanda ku duk kaga yana da'awar ilimi amma bai ganin malamai da daraja bai ganin mutuncin malamai to wannan alama ce akan cewa ba ilimi ke tare shi ba surutu ne kuma zai ga ƙarshen shi ni ban san wani mutum da ya cika wannan siffar ta rashin daraja din nan kaman wancan dan gida Abdul Jabbar ba wanda bai san mutuncin malamai bane ban taba sanin ko a cikin tarihi ko a rayuwa wannan da ake rayuwa ni dai ban taba gani ba to kuma ji yadda Allah ya yi shi wato ko mun girman malami a cikin musulunci tun daga malamai cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su har zuwa na wannan zamanin babu wani mutumi da yake ganin daraja zai iya kama sunan kuma kowa ya ci masa mutunci ya faɗa masa mummunar magana a to mutumin da ya faɗa ma ga ma'aiki din ƙarshe ji yadda al'amari ya ƙare mai to wannan shine misali na mutumin da ba malami ba ya shiga cikin harkar ilimi zaka ga bai san darajar malamai ba Allah ya kyauta malam yace min nu'util ulama'ir rabbaniyin annahum kanu yahtarimuna ahlal ilmi sawa'un kanu minal mutaqaddimina aw minal mutaakhirina yana daga cikin siffofin malamai na ƙwarai shine suna girmama ma'abota ilimi daidai wa daida shin ma'abota ilimin nan cikin magabata ne ko cikin ƴan baya magabata al mutaqaddimun sune wato wanda suka rayu a zamanin nan na farko zamanin sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'ina to wannan su ake cewa magabata har zuwa hududu 300 zuwa farkon shekara ta 300 daga nan kuma duk wanda suka biyo baya daga karni na 4 har zuwa yanzu da muke rayuwa ko kuma gab da san da muke rayuwa din nan sune al mutaakhirun malamai na baya su ma abin girmamawa ne da gurgurdan ilimin su da darajar su da karamar su sannan sai kuma su wane aw min al mu'asirin lahum ko kuma waɗanda contemporaries wanda kai zamani da su zamani kuma ya hada da wuri da lokaci wuri shine wato ƴan garin ku ƴan ƙasar ku wanda kuke wuri ɗaya da su ƴan masallacin ku ƴan kungiyar ku ƴan tafiyar ku waɗannan sune mu'asirun sannan kuma ya fada da ya hada da sauran malaman da kuka yi zamani ɗaya da su sawa'un sa'o'in ka ne su a ilimi ko na ƙasa da kai ko na sama da kai yanzu misali mu a wannan zamanin da muke rayuwa akwai malaman da za mu iya kiransu da suna mu'asirun ko da sun rasu saboda mun rayu tare da su da malamanmu da mu da su irin su al'allama ibn baz irin su usaymin irin su albani irin su waɗannan malaman na duniya ko malamai waɗannan namu na najeriya irin su malam ja'afar mahmud adam irin su malam albani irin su malam abakar gumi irin su isma'ila idris irin su bawa mai shinkafa waɗanda suka rarrasu duk mu'asirun ne su ma to sai kuma sauran waɗanda ake rayuwa da su duk suna cikin mu'asiru wanda kuka yi zamani da su sawa'un wuri ko lokaci ne ya haɗa ku a zamanin to duk waɗannan a matsayinsu na malamai kowa yana da haƙƙin girmamawa da mutuntawa girmamawa da mutuntawa kuma abu ne da yake komawa zuwa ga al'ada da addini akwai abin da addini ne ya hukunta cewa kaza girmamawa ne yin kaza kuma rashin girmamawa ne akwai kuma abin da za a ƙara da al'adu na gari urfin garuruwa ko urfin al'umma alal misali yanzu kaga dole ka bambance a urfin mutanen ƙasashen larabawa taɓa gemun malami a gunsu girmama shi kaga wannan yana cikin girmamawa su a wajensu mu kuma anan ba girmamawa bane to kaga sai ka janye daga wannan ba za ka ce bari ka taɓa gemun shi dan kaga larabawa a maka suna taɓawa ba amma anan a gurin mu baya cikin wannan girmamawa saboda haka abin dole sai an wajjaha shi da urfin mutane watakila akwai inda in ka goye malami a babar ɗinka ka wulaƙanta shi ne a wani wurin sai dai ka sauka ka bashi shi ya hau mashin ɗin kai ka ci gaba tafiya a ƙafa na taɓa baku labarin wanda aka soke a limanci saboda ya goye matar shi a babur ko an ga malami limamin juma'a da matar shi a babur yana yawo da ita hankalin ƴan kwamiti ya tashi cewa ya malam ya liman zai haka wannan magana dai bata tsaya ba sai da aka hukunta wannan limamin ta hanyar sauke shi daga limancin cewa wannan abin da ya cin mutuncin matsayin shi ne na limamin juma'a a Shekul Albani ya taɓa hawa keke wannan da kake ganin yanzu musamman ta ƙara daraja to da Albani ya hau keke sai da aka rawaito a jarida a ƙasar Suriya a wata jarida mai suna Al-Mudhiku wal-Mubki labaran ababen ban dariya da ban kuka kamar inda ranka ko magana ko me sunan shi ta kan maguri sai da aka ruwaito cewa an ga wani abun mamaki cewa ga wani babban malami yana yawo a kan kiki. To kaga daga ihtirami yana da alaka da al'adu, yana da alaka da al'ada. Akwai al'ada da mu yanzu misali idan an ga babba da wani kaya a al'adar da mu da muka sani muna yara za a zo da gudu ne a karba ba sai ka san shi ba sai ka san inda zai je ba ba a ganin babba ya dauko ice ko nika ko zai kai shara ko a bar shi ya wuce ina ga wannan al'ada yanzu an daina ta yanzu ba a yin ta sai dai a ce mishi barka da asuba ba wanda zai kula shi kuma ba shi ma ba zai ji cewa ba a girmama shi ba to da haka mu gane su ma al'adu kuma suna da tabawur canzawa yanayi to dole dai abinda dai ake so fil jumla mu kiyaye cewa girmama malamai dole ne in dai kana so ka zama mutumin kirki wanda ake kallon ka mutumin kirki a addinance da malamai da iyaye da shugabanni dole ka girmama su wanda duk bai girmama su ba baya cikin lissafin mutanen da ake kallo a matsayin mutanen kirki waɗanda suka cancanci a girmama su suwa malam yace a min shuyukhihim wato ya girmama malamansa malaman da suka karantar da kai wa aqranihim da tsararrakin malamanka ko da ba su karantar da kai ba wanda yake malami sa'an malaminka ko abokin malaminka ko dan ajinsu ko wanda iliminsa bai gaza ilimin malaminka ba zaka girmama shi wa talamidihim da kuma daliban malamanka da daliban sako'in malamanka su ma dole ka girmama su idza ya'riful fadla li ahli alfadli illa zawul fadli kar magana ne wannan ba wanda ya san darajar abu mai daraja a hannun masu daraja sai mai daraja ilimi abu ne mai daraja masu shi suna da daraja to in dai kai ma kana so ka zama mai daraja sai ka girmama darajar da waɗanda ke rike da darajar malam ya sake cewa wannan zancen na la ya'rifu al-fadl li al-fadl kar magana ne amma ana ruwaito shi a matsayin hadisi duk da yake bai inganta ba za ka ga Ash-Shaykh al-Albani a cikin silsilar da'ifa lamba hadisi na 3,327 ya kawo magana akan raunin hadisin hasali ma ya ce hadisi ne na ƙarya Ibn Asakir ya fitar da shi a cikin tarihu madinatu Dimashqa da al-Khatib al-Baghdadi a cikin tarihu madinatu Baghdad Allah ya gafarta musu malin ya saki cewa bal ya raunan naqasa fi anfusihim wal fadla liman sabaqahum min ulama'i hasali ma su malamai na ƙwarai suna ganin su makaskanta ne darajar su bata kai ba suna ganin falala tana wajen waɗanda suka gabace su a fayusibuna dhanna bi anfusihim saboda sai su dinga ganin su ba su da su ba su kai ba wai husununa dhanna biman salafa min ulama'ihim su dinga ganin cewa na sama da su sun fi su alheri qala al-hafid ibn rajab a dai cikin wancan littafi na fadlul ilmi salaf ibn rajab yake cewa wa ahlul ilmi nafi'i ma abuta ilmi mai amfani yusi'una dhanna bi anfusihim suna munana wa kansu zato wa yuhsinuna dhanna biman salafa min al-ulama su dinga kyautata zato ga waɗanda suka gabace su cikin malami wa yuqirruna bi qulubihim wa anfusihim bi fadli man salafa alaihim a cikin zuciyarsu da kwakwalwarsu suna tabbatarwa a cikin zuciyarsu cewa waɗannan da suka gabace su sun fi su falala wa ya'jizuhum anil wa bi ajzihim kuma suna tabbatarwa da kansu cewa su sun gaza an bulugi maratibihim ba za su iya kai matsayin waɗancan na sama da su ba wal wusuli ilaihim ba za su iya kamo su ilaiha ba su iya kamo su ba aw muqarabatiha kai suna ganin ma ba za su iya kusantar matsayin waɗancan na gaba da su din ba wa ma ahsana qawla abi hanifata wa qad su'ila an alqamata wal aswadi ayyuhuma afdal zancen abu hanifa yayi kyau kwarai da gaske da aka tambaye shi ana so wai yayi muqarana tsakanin malam wane da malam wane waye fi kaga mu ko yanzu wannan ai wani abu ne gama gari wanda muke ganin ba wata nakiya ce mai zaki a dinga gwara malamai a ce ai malam wane yafi malam wane hadda malam wane yafi malam wane iya larabci da yafi shi iya musu da yafi shi iya kawo istinbadi to su suna ganin wannan zancen bai ma taso ba bayi da mashiga a cikin karatu ƙoƙarin gwara waye fi wane aka tambaye shi aka ce algafarta malam wadannan malamai cikin tabi'ai al-aswad da alqamata ibn waqas al-layfi wani ne yafi wani faqala wallahi yace na rantsi da Allah ma nahnu bi ahlin an nadhkurahum mu ba mu kai mu dinga ambatan su muna rating din su ba fa kayfa nufaddilu bainahum ballantana ko mu ce zamu sa su a ma'auni mu ga waye fi dayan wa kana ibn al-mubarak idza dhukira akhlaqu man salafa yunshi Abdullahi dan Mubarak idan aka ambaci halayen malamai magabata sai ya fara rira waka yana cewa la ta'ridanna bi dhikrina ma'a dhikrihim laysa sahihu idza mashakal muqadi yace karka dinga gwama ambatan mu da ambatan magabatan mu tafiyar wanda yake mai lafiyayyen kafa ba daya take da tafiyar gurgu wanda yake zaune a waje daya ba laysa sahihu idza mashakal muqadi wannan magana tana cikin littafin duka tana cikin littafin fadl ilmi salaf ala ilmi khalaf jama'a kun ji sai yace wa min amsalati hadha fi siyar al ulama ar rabbaniyin ga misalan irin wannan tafarki na ganin girman malamai magabata da mutunta su a cikin tafarkin wato a cikin tarihin malaman mu na musulunci an ibn abbas ibn abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma huwa ahadu ulama as sahaba kowa ya san cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yana daga cikin malamai cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hasali ma ɗaya ne daga cikin mutum bakwai da suka fi kowa yawan riwaya cikin sahabbai kuma ya dade a duniya ya karantar yayi wa'azi yayi a bin nan hadisi ba dan kadan ba to wannan malamin ma asharafil intisabi ila baitin nubuwa sannan kuma jika jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi cousin ne dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dangantakar da manzon Allah irin dangantakar sayyidina Ali da manzon Allah ƴaƴan wa da kani da kani fa huwa ibn ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-abbas ibn abd al-muttalib wa kana ahadu man duriba man daraba ablag al-amsal fi babi ta'zimi al-kibar sayyidina ibn mas'ud abbas yana daga cikin wanda yake buga mana misali me ban kai wajen girmama manya wa hatiramil ulama da girmama malamai fa an abi salamah ibn abdurrahman an ibn abbas qala ibn abbas yana cewa wajadtu ammata ilmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama inda hadha al-hayy min al-ansar na tsaya na lura cewa daukacin ilimin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar wadannan mutane cikin ansar aus da khazraj sun laqume gabaki dai ilimin wa inni kuntu la'ati baba ahadihim saboda haka nakan je kofar gidan daya daga cikin su fa aqilu bi babihi na zauna ina jiran sa dan ya fito ya min karatu har bacci ya kwashe shine alqailula baccin rana har bacci ya kwashe ne a wata riwayar har yake kishingida a wajen har kura dake tashi saboda sahara ta shiga mai cikin hanci da kunne da sauransu yace walau shi'tu an yi udhana li alaihi la udhina da na so in ce bari in sa aje a ce ina jiran shi ya fito zan yi karatu a gaban sa da an gaya mai da tashi ya fito yana rawar jiki malami ne amma da an ce ya fito ya sami rayi ne fito sarari ne li qarabati min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda darajar kusanci na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakinni kuntu abtagi bidhalika qiba nafsi amma ina yin wannan dan malamin nawa ya ji dadi kar na takura masa zai iya amfani da damarsa cewa yafi malamin sharafin nasaba malamin ma yana jin dadin a ce ga dan uwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin sa yana da wannan damar amma bai istiglalin ta ba saboda ya girmama malamin sa kaga yanzu ina zaka hada wannan da dalibai na zamani waɗanda za su ta wa malami flash ko su zo mishi ala ghairi mau'id ko su aika mishi da vocal da sun ji shiru su ƙara yin wani alaman question mark wai yaya dai ya ake ciki ne malam har yanzu baka bada amsa ba ko kuma ya kira ce yanzu yanzu nan malam na saka hands free ne muna so mu ji amsa wani musu da yake yashin ilimi zai albarka jama'a wannan abin duka dalibai suna yin shi ba wai shaci fadi bane da gaske ne yana aukuwa a haka ba su san mutuncin abin nan ko kuma wani sai ya dauki hoton layi daya da rabi na wani karatu sai ya turo maka shi ya ce iya nan nake so a mana cikakken bayani cikakken bayani ba kusan kullun sai mun ga irin wannan mu da ake wa kallon ustazai sai dai kai girgiza kai kai istighfari wani ka amsa mai wani ka tura mai da bakan magana wani ka tabbatin shi tunda kai ma dan adam ne kuma zamanin ku daya ta mallam Dr. Ahmad Bamba Allah ya gafarta mai ce shedan da ke wahal da kai shi ke wahal da shi duka shedan da yake ban ku wahala kullun sai kaga irin wannan rashin kan gadan wani malamin mu a Kano mallam Alkasim Hutoro abu ɗaya da yake triggerin fushin sa idan ka ce mishi mallam wata ƴar tambaya ce da ka ce ƴar tambaya sai ce to ka ba kanka amsa wato kana ganin ba wani abu bane mai kima kenan kai kana ganin ba wani abu bane mai kima kawai wani dan abu ne haka dan kankani sai ce to yake nan ka ba kanka amsa ba zai amsa ba saboda ya kamata dalibai mu gane yadda ake girmama malamai kuma wallahi da ko malaman boko da ba a musu wannan rainin dadi in shekarun baya amma yanzu ji yadda abubuwa suka lalace zaka koya ma dalibi karatu ma wani daga baya sai ya zo ya rantsuwa da Allah ya ce kai baka koyar da shi ba wato ya fandare ko kuma ya daina ma kulaka ya daina gaishe ka wani ma zai iya zuwa ya dauki kasusuwan karatun da malamin yayi ya farfasa ko ya goge videos din wai saboda malamin ya faɗi wata magana wanda ra'ayin shi bai so ra'ayin shi wannan dalibin bai so to dalibai sun mai yadda ka gare ƴaƴa sun koma suna juya iyaye to haka dalibai suke so su dinga juya malamai idan malamin bai da sun juya shi ba to sai su juye karatun shi su ba shi waje Allah ya kyauta malam yace wa min zalika aidan daga cikin misalin irin wannan har ila yau ma kana min amri muhammad ibn muslim ibn shahab az-zuhri al-imam ibn shahab az-zuhri ya kasance ahadi fuqaha al-madina daya daga cikin malaman fiqhun nan mashahurai na madina guda bakwai qad akhraj ibn abi khaythama ibn asakir am ma'mar ibn rashid sa'ani kenan قال يتي سمعت الزهري يقول ان كنت باين كنت بني wannan in kuntu laati baba urwa nakan zo kofar gidan urwatu dan zubair malamin sani fa ajlisu sai in samu rin zauna thumma ansarifu kuma har in zauna har lokaci ya kure in tashi in koma gida wala adkhulu bana shiga gidan shi wato zan zauna har sai in ya fito idan Allah ya fito wasa shikenan sai ai karatun in kuma ne rashin sa'a watakila baya nan ko wani uzuri yana shi fitowa ce to haka nan zan zauna a nan wajen unwuni wa ansarifu haqqin koma gida wala adkhulu ban shiga ba walau asha'u an adkhula la dakhaltu da na so in shiga din fa zan iya shiga ina da alfarman shiga gidan amma ba zan shiga ba me yasa bana shiga ibaman lahu saboda girmama malama shi daga ilimin su sai ya albarka ilimin su sai yayi albarka saboda sun girmama waɗanda Allah ya ba wa girma a cikin ilimi ya'ani annahu yasbiru malam yace ma'ana wannan zancen shine urwa ibnu shihabin az-zuhri yana hakura ya dangana wa yantaziru khurujahu ya jira fitowar malamin fa idza lam yakhruj urwatu idan urwa bai fito ba in sarafa az-zuhri duna an yursila listidhanihi sai ya kama hanya ya tafi shi ba zai kwankwasa kofa ba zai aika a kira sa ba da sauransu wa hadha ghayatun min al-adabi wal ihtirami yace wannan matuƙa ne wajen ladabi da girmamawa allazi yanummu an nufusin wanda yake bubbugowa ne daga zukata wadda hudhibat tibauha wanda aka tace dabi'ata ba wanda zai yi haka sai mai tatacciyar dabi'a wa urhifa ihsanuha wadda aka cika ta da kyautata ihsasuha aka cika ta da kyakkyawan tunani wa ahalaha zalika li yakuna fi mawdi'il imamati war riyadati aka kuma tsara wannan zukatan saboda su ma nan gaba su zama limamai su zama jagorori wal qudwatul hasana su zama abun koyi li hadhihi al umma saboda kaga ga duk dalibin da yake irin wannan kyakkyawan dabi'a to yana da mustakbali kyakkyawa a ilimi da dalibin da yake da dabi'ar girmama malaminsa da sanin mutuncin masu ilimi da kawaici game da cin zarafinsu da kauda kai game da kurakuransu to wannan alama ce akan cewa wannan sharafin nasa da wannan mutuncin nasa zuciyarsa kyakkyawa ce to kuma ana sa ran cewa zai yi albarka a gidan ilimi wanda ko aka ga aka san haka to alama ne akan cewa zuciyarsa ba kyakkyawa ba ce kuma ba a sa ran albarka to wanda za mu zo mu karanta cewa idan san da aka ga saurayi yana zakalkale wa malamai ci tutu a cire rai daga cewa wannan zai albarka ilimi malam ya sake cewa walam yastagil ahaduhum wujahatuhu wani a cikin magabata bai amfani da darajarsa au makanatahu ko matsayinsa min ashiratihi saboda dangantakarsa au taqaddumihi ala nasi ko dan ya rigaye sa a wani abu bi uluwi makanatihi saboda hukan matsayinsa li yuwaffira ala nafsihi ta'aba ya dinga daukewa kansa wahala bai wato bai yin amfani da ta dama da yake da ita dangantaka ko wani abu ya zama shi yana bin shortcut ya dinga tsallaken layi ya dinga shunting baya haka shi dan wane ne ko jikan wane ko dan kabila kaza ko dan ko mutumin gari kaza ko saboda shi kaza ne ya dinga duk inda yaje sai an bashi wani matsayi da bai cancanta ba au yujannibha mashaqqat talabi ya nisantar da kansa daga wahalan neman ilimi au yuwaffira lahal waqata ko ya samu enough time lam yubali bi dhalika kullihi amama sumuwi talab ba su damuwa da duk waɗannan cewa za su sha wahala za su rage lokaci za su yi wala ba su damuwa da waɗannan gaba daya a gaban wato darajar neman ilimi ita ce kawai gaban su wa nublil maqsad da falalar wannan mataki na ilimi wa mir'ati wa mura'ati sidiki tawajjuhi fi dhahir wal batin da kuma wato kallo zuwa ga kyakkyawan manufar da ake da ita a bayyane da a boye ba sa ganin cewa yin haka wato na ƙasa ce gare su ba sa ganin cewa su tsaya su biyar da kowa ya bi su sha irin wahalar da kowa ya sha su sha irin tatabar zar da kowa ya sha to ba sa ganin shi a matsayin aibi suna ganin wannan shine more wa ilimin ka sha wahala ka san darajar shi ka yi fadi tashin da kowa ya yi ba irin mutanen zamaninmu wanda duk wata dama da zai samu dai ya samu wani wato ya samu fifikon dama akan mutane to zai yi wato yanzu wani zai amfani da damarsa ta ɗaliban ilimi ko malami hatta layin man fetur ba zai ba sai dai a mai alfarma in ya je siyan waina ba zai bi layi ba in ya zo duk inda ya zo yana so sai an buɗa mai ya wuce wai shi wani ne na musamman ba ruwan shi da mutane a wurin da suka riga shi ko darajarsu ko mutuncinsu to kuma har abin sai ya tsallaka kan malamansu kan malamai da masana da waɗanda ya cancanta a mutunta dattawa da masu faɗa a ji to duk wanda kaga yana harkar ilimi kaga kuma bai san darajar mutane ba zai iya aibata su ya ci mutuncinsu ko ya musu wani abu da zai nuna alamar rashin sanin mutuncin na gaba da kai wannan ka cire tsammani daga cewa ilimin shi zai albarka kuma kar ka tsaya kana ma ɓata lokacinka cewa za ka saurari wani abu a gurinsa don zai iya sanya maka irin wannan mummunar gubar kai ma ta ɓata maka tarbiyyarka Allah ya kyauta za mu juya kasa ɗinmu daga nan insha Allah sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam assalamu alaikum